sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugabannin kasashen G7 masu karfin masana'antu sun shirya tsafdar rataba hannu akan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taron su a Cabiz Bay, yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen daukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'adin da aka samu sakamakon annobar coronavirus. Sanarwar da aka cimma a Cornwall na kasar Ingila ta tabbatar da bukatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya. Manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba, ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa kasa da kwanaki 100. Shugabannin Burtaniya da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya, sai kuma Prime Minister India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya. Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nukuliyar Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta janye kanta a ciki. Manyan 'yan diplomasiya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zamar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke, ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma, inji Alan Martin wakilin kungiyar tarayyar Turai yana fadawa manema labarai a birnin Vienna. Amurka ba ta shiga taron a hukumanci ba wanda aka kaddamar a Vienna a farkon wannan shekara, amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran, kana ita ma Iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi kashedi cewa dubun-dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin hatsarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaka da yunwa da kuma tamowa saboda kungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniyar da kungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya shafa ma da yaki, duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba. Mai magana da yawun hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNICEF, James Elder, ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa. Ya ƙara da cewa Tigiri zai huskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru 10. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa, amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar kungiyar Taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba, haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa da ta yi tunanin barin sojojinta a cikin Afghanistan domin tsare filayen saukan jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin NATO a jagorancin Amurka sun bar ƙasar. Kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayar tambaya akan Washington da wasu kasashen duniya da kuma hukumomin ayyukan jin kai da ke aiki a Kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da wata matsala ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Be away. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau ma muna ci gaba ne da tattauna matsalolin man fetur tare da babban darakta na ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kolo Kyari, da wasu manyan baki namu. Za mu tashi ne a ci gaba da bayanin da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, yake yi akan irin rawar da suke takawa a matsayin su na kungiyar kwadago. Ku biyo mu.
Tunda ake janye tallafi, karin wahalhalu muke gani, kuma alƙawarin da ake dauka ba a cikawa. To duk irin wayannan abubuwan su ne kungiyar kwadago muke kokarin kawarwa, kuma muke gaya wa gwamnati da ta sani cewa shi talakan Najeriya abin da ya tashi ya je gani ko a gidan mai ko ya gani a kasuwa da shi yake amfani. Kuma wannan abin da ake yi da janye tallafin nan da karin da shauransu, mu a namu tunanin akwai abubuwan da ya kamata a kafa su a ƙasa na kawo saukin rayuwa. Kamar yadda muke magana palliative din da shauransu, kin ga kaman bazan manta ba lokacin gwamnatin da ta shudi, akwai abin da ake cewa shwapi, wanda ta shigo da shi kusan duk yawanci yan Najeriya an ga wayannan ayyukan shwapi.
Wannan ma ai akwai n power.
Maganan n power ba maganan da ya shafi me yake da suna karin nan da ake bani yanzu. Abu ne wanda gwamnati ta tsara shi tun kafin, yana daga cikin alƙawarin da gwamnati ta dauka kafin ai maganan karin wannan. So maganan karin mai ko in ce maganan janye tallafin nan, dan ba karin mai bane, magana ne na janye tallafin. Duk shi ai aifar da duk tsadan abincin nan da shauransu da kike gani. Wani yanzu kina jin bai tafi ma gurin da ake sai da abun ya ƙara saya ba, budan bakin sai ce miki ai da na koma saboda ƙarin nan mai abu kaza ya kawo. To babu price control. Duk wayannan abubuwa mun tambaye wayannan hukuma ko kuma mun ce mun ba da wayannan shawarwari. Mun tafi majalisa mun ba da shawarwari. Muka ce duk abin da ya shafi talakan Najeriya ba abu bane da ya kamata dauka da wasa. Man nan ya shafi duk wani mutumi ko kuma ce duk wani abu da kika sani na rayuwa ne. To don haka gwamnati muna a kodayaushe muna cewa ta dinga taka tsantsan da irin wayannan abubuwa. Muna fa duba kuma muna auna da abin da ya faru ne a gwamnatocin da suka wuce. Ita gwamnatin nan sai ta ce ita tana da tsarin ta da ya wuce na wancan. To mu kuma abin da muke nuna mata to tunda kuna da ku tsarin da ya fi na wayancan, mu ƴan Najeriya sai su gani a ƙasa. Da ƴan Najeriya sun fara gani ba ma za mu fito mu yi bayani ba. In muka fito muka yi bayani, wasu suna mummunan fahimta. Sai a ga kamar a'a kana kare gwamnati wai saboda gwamnati za su yi ka kota. Ni yanzu magana da nake da ke, gashi na zaune kusa da ke, ban taba taka kafa ma ni ofisin sa ba. Wallahi tallahi Allah shine shida. Ba ma san ban san ni tunda izo in ba aiki ya hada mu na kungiyar kwadago ko na kuma nayi rantsuwa har a BBC a VOA da Deutsche Welle suwa duk na fada. Duk wanda yace a jami'in gwamnati ko babba a gwamnati ya taba ban cin hanci na naira daya in ya burfa mun asiri Allah ya sa tsakani na shi ban yafi ba. Ban taba ba. Amma duk abin da ya shafi talaka a kodayo shi abin da muke nunawa a dinga kokari ana wayar da kan al'umma a mutane adalci su same shi a ƙasa da adalci.
To mataimakin sakataren kungiyar kwadago Comrade Nasiru Kabir kenan da jawabansa. Babban director kaji bayanin da yayi na cewa kun cire tallafi ba tare da wayar da kan al'umma a daidai lokacin da ya kamata ku yi ba, sannan kuma akwai alƙawarin da kuka yi cewa za ku gyara matatun mai na Najeriya guda hudu da ake da su, amma kuma ba a yi ba. Ko za ka dan bada amsa kafin ajiwa ne da sarkin Hausa su ce wani abu?
Alhamdulillah, na gode. Gaskiya ne akwai bayanin da shi comrade yayi, zahiri ne ba a yi zurfin tattaunawa ba kamun aka dawo maganan fidda tallafin nan. Kuma kada manta ni ma na yi chairman din union, saboda haka na san tsarin da ake bi, na san matakin da ya kamata a dauka kamun a yanka jawani shawaran. Amma kuma a lokacin yadda muka gani a gwamnatance a wannan lokacin da aka fidda tallafin nan, ragin kuɗi aka yi, saboda haka in zaka mutum sauki sai ga jira kake ce ce baka gode, saboda muka ce tunda ana 145 muka dawo da shi kasa, saboda haka ba ma bukatar wani tattauna tunda sauki za ka kawa talaka da ta
ku zo ai mai ba tana kasa da 145
abin ba sun wuce haka, ina sun wuce haka a lokacin. To cikin COVID-19 nan ne kudin suka zube kasa kuma suka kai har zuwa 125. So a lokacin na mu tunanin muka ce a tunda sauki za ka talaka kada ai gaggawa kawo talaka, kada manta cewa wannan gwamnatin talaka ce, saboda haka kuma idan duk inda ka samu hali da za ka wa talaka aiwatar da su. So muka ga jira a ce za a tattauna kamun ai wa mutanen sauki, sai muka kamar rashin adalci ne shi yasa muka ce ta mai sauri mu rage wannan kudin. Amma kuma na yarda cewa da ya kamata a zauna tata ko da saukin za a kawo, yana da kyau a zauna da yan kwadago a musu bayani da sauran wanda abun ya shafa ba su kadai ba, da mayan majalisa da sauransu. Wannan tattauna ba ya ba domin a lokacin tunanin mu shine sauki ake kawo a jama'a. kuma haka yake a lokacin ya kasance cewa sauki aka wa talaka to daga baya da muka gane wannan bukata a tattauna muka zanna da yan kwadogo ina cikin dubitin da aka yi kuma ina kara bada tabbata kamar da komai ya faɗa in za ba mutum kobo AI wannan abin zan sani kuma wallahi ba ba ko kuɗi ba saboda haka ba wani zancen wai a ja ba wani cin hanci domin a yi abin aikin kwarai saboda haka na tabbata wannan ba haka yake ba kuma muna godiya ga yan kwadogo yanzu halin da muke ciki mun zanna mun yadda da zuciya mu zanna mu yi dan committee da zamu zauna mu duba ta ya za a yi a tabbatar da wannan tsarin ba cikar da kowa ba kuma tabbatar cewa wanda ya shigo kayan nan ya shigo da shi kasan nan bai sai da shi fiye da kima ba yadda talaka ultimately za ta ga wannan halin da ake tsoro amma kada a manta abinda na ci gaba da faɗi cewa idan aka yi samun tsari na kwarai shi talaka bai kamata wannan kuɗin mai fitar ya shafe shi ba bikon mafi yawa masu amfana daga duk wani tallafin da za a sa kan mai tabbata masu hali da shi ne kamar yadda shi can ya tabbatar saboda haka insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa mu san cewa tsarin nan a fito da abin da zai wa 'yan Najeriya amfani musamman talakar da su kusan kullum ake tsoron kada a fito da wani abin da zai shafe su na yadda da abin da cewa ya fara da akwai bukatar tattaunawa
to bari mu miƙa wa sarkin Hausa yanya ko yana da wasu bayanai da zai yi kafin jama'a su yi tambayoyi
to ni bayanan da zan yi shine game da maganar da shi shugaban kamfanin NNPC ya yi bayani akan wannan shimfiɗa layin dogo da ake yi daga Ajakuta zuwa Kano Abuja shine nake so dan ji naji an yi maganar samun makamashi na wutar lantarki a ciki wanda kuma naji kaman bai tabo wannan gefen ba wanda babban matsalar mu da take kasan nan yanzu idan aka samu makamashi na lantarki to ina ganin maganar mai din ma duk za a manta da shi dan zai samu tattalin arziki zai bunƙasa wanda ya kamata a ce gwamnati ta riga ta sa ido akan wannan maganar samun wutar lantarki wanda dukkan mu nan shaida ne an fara samun ci gaba a bangaren wuta kamar ni dai a area da nake dindindin mun san muna zaune a Abuja ne amma ko ina yanzu wuta ta dan fara inganta to ya kamata a ce a zage dantse wajen maganar wannan aiki naji an ce zai generating megawatt na wuta kamar 10,000 to amma na ga ban ji shi GMD ya danyi bayani akan wannan ba sannan maganar da kwamare da yi kuma na maganar ya kamata a ce gwamnati in tayi karin kudin mai ta fito da wani tsari wanda zai zama wannan tsarin talaka zai gani a ƙasa saboda yawancin talakawa da suke ƙasa a zahiri idan ba abu ne ya zo a bayyane ba in aka ce za a dinga duba tattalin arziki a takarda to kullun talaka zai dinga shan wahala ne shi talaka yana so ya gani a ƙasa ne an ce kare ana biki a gidan ku ya ce in gani a ƙasa saboda idan bai ci ba shi bai san ana bikin nan ba to yanzu kamar yanda ya kama maganar shofi din nan dukkan mu shaida ne wannan gwamnati talakawa ne suka zo suka yi tsayin daka suka zabe ta masu hannu da shuni ba su wannan gwamnati ba to amma gaskiya yanzu akwai wasu matakai da ake dauka wanda shi kuma talaka yana da shiga wani hali a game da wannan gwamnati wanda abubuwa ne na ci gaba sosai wanda kamar cire talabin mai yanzu kowa ya riga ya sani cewar ba za mu tsaya kullun bayanai an riga an yi kowa ya gamsu amma abin da mutane suke so idan an cire talabin mai to mu ga wani abin da za a yi wanda za a maida madadi mutane su gani misali kamar lokacin da shi shugaban kasa ne yanzu yake PTM kaga karin kudin mai ne janar sana a bace sai ce to a dinga cire naira 2 ana saka a wannan wurin yanzu dan Najeriya ba wanda sai ce bai ga PTM ya ga aikin ta ba kuma ba wanda ya zargi gwamnati akan karin kudin man nan to irin wannan abu da ake magana kaman da yanda kuma ne ka misali da shofi idan da yau shugaban kasa zai ce to abin da nayi aiki har ya bani farin jini ma aka zabe na shugaban kasa nan ina ga PTM tana daga cikin record din shi to bari mu kirkiro wani abu tunda mun yi karin kudin mai yanzu har ya wuce kusan naira 10 ma to bari mu ware koda naira 5 ne mu kirkiro wani wuri wanda zai zauna a samu mutane masu gaskiya a Najeriya nan akwai su wanda za su bada gudunmuwa sai to shikenan wannan karin kudin mai da aka yi mun ji akwai kudade da zamu saka a gyara matatan man fetur akwai kudaden da zamu saka wajen tafiyar da harkokin gwamnati to amma wannan kudi mun ware ne musamman saboda talaka a ringa yi wa talakawa hidindimu kamar yadda shofi din take ni kaina a lokacin da ake shofi din na a community din mu haka aka zo ba wanda muka kira ba wanda ya sani ba ruwan jam'iyya haka aka zo aka dauki sunayen mutane ina ga sun kai kusan wajen mutum 10,000 duk wata za su ga wannan alar kaga talakan ya samu 10,000 in dai mai iyali ne ma zai je ya cefa ne zai biya yaran su kudin makaranta zai yi wasu abubuwa da yawa kuma haka aka yi duk kasan nan kowa ya ga wannan abin a zahiri to muna ba da shawara tunda lokaci bai kure ba gwamnati tana da kusan shekara 2 ya kamata gaskiya wannan karan kudin mai da aka ci da tallafi kuma mutane suna wa shugaban kasa zaton alheri shi yasa kaga su kansu yan kwadago suna samun matsala wajen talaka saboda me duk abin da aka ci daga wannan gwamnati ne sai talaka yana ganin kamar wani abu ne mai kyau ba a fiye yin bori ba amma gwamnatin bayan da ba ta tace da tallafin mai abin ya gagara to gaskiya har yanzu mutane talakawa suna tare da shugaban kasa har yanzu dan abin da ake nimi tare da mutum shine majority zaka duba har yanzu mutane suna tare kuma suna zaton alheri to gaskiya ya kamata alherin nan ya tabbata a kirkiri wani abin da mutane za su dinga gani a kasa a zahiri to wannan zai taimaka ko mutane za su dawo za a dinga yin addu'an fatan alheri ina ga dan tsokacin da zan yi kenan
mun gode wa sarkin Hausawan yanya Alhaji Musa Dala comrade IG Wala lokaci yayi da zaka dan tofa albarkacin bakin ka
to alhamdulillahi godiya ta musamman ga muryar Amerika da ba mu ikon shigo wannan zauri sannan ga shi babban bako muna maka barka da zuwa.
To masha Allah, wannan dama ce sosai na wato al'umma musamman tunda har aka ce wannan zaure yanzu haka kai tsaye ana kallon mu daga shafin yanar gizo. To abin alfahari ne saboda talakawa suna nan da kuma wakilan su duk suna nan suna kallon me yake gudana a wannan zaure a yanzu haka. Dan haka za a yi hakuri za mu tabo bangare da watakila ba zai dadi ba, amma dai dama a nemi sani shine saboda a sani ai aiki da sanin. Wato mai girma babban bako, akwai bayanai da kai na masu kama wanda suka kama hankali, sai dai duk bayanan da kai ba sabon abu bane a wurin dan jarida ko a wurin ƴan gwagwarmaya ko ƴan kwadago. Abinda muke tunanin za mu ji shine me yasa wannan amana da aka bada, menene amana da aka bada? Shine kyautata zato da aka yi dan gwagwarmaya da muka yi na cewa an hana wancan gwamnati a baya na cire tallafi, an yi ne ba wai dan ko ba sai lissafi kamar da kai bayani na cewa in aka cire a'a mai hali shi dama shike cin moriyar abun, a'a yanzu talaka zai fi mai hali cin moriyar. Duk wannan lissafi da bayanai duk an yi su kuma mun fahimce su a lokacin a baya, amma abin da yasa ɗan ƙasa wanda mu ina ɗaya daga cikin da suka jagoranci wannan tafiya ta occupy Nigeria da cewa ba a amince a cire din ba saboda rashin yadda. Menene rashin yadda? Cin amana ta shugabanci, a baka ajiyan kuɗi kai alƙawari za ka yi kaza ba kai ba, an baka ajiyan kuɗi ka zaga ta bangarorin kwangila ka mika wa kamfanoninka ko ka mika ƴan uwanka. Abin mamaki shine lokacin da za ku hau kujerar nan ga munan kusan za mu ce riga ɗaya muke sanyawa da ku, takalmi ɗaya mota ɗaya, amma da kun fita sai a ga akwai mata makan gidaje, rayuwar ku da ƴaƴan ku sai ya sauya, ƴaƴan ku da matan ku su shiga. Wannan yana daidai da cin amana wanda muke ganin shugabanni ke yi, wanda kuma ka sani na sani. Shin me ya bambanta wancan rashin aminta da wannan aminta? Tunda har yanzu maganar da muke akwai sahihan bayanai wanda suka nuna gazawa ta bangaren ku. Idan nace ku ba ina nufin kai a as a person ba, ina nufin gwamnati nake magana. Ministan da ya fita ya sauka na mai wannan Ibeka Chukwu yayi alƙawura wanda ya sanya ranaku wanda cewa matakin mai za su fara aiki, har ya kai ga yadda kikirji ya ce idan zuwa irana kaza idan matatun nan gaba ɗaya ba su fara aiki ba shi zai aje aiki. Haka lokutan nan suka zo suka wuce. Abin da yasa kaga shi sakataren ƴan kwadago yake kokarin ya wanke kansa a nan. Ina bibiyan abin da mutane ke rubuta, ko da rubuta ce kai shiru mu ba mu yadda da ku ba. Abin da yasa shine maganar da shi sarkin Hausa yayi na irin aminta da aka yi da wannan gwamnati. Sannan su kuma kungiyar kwadago inda suka gaza, wadda mun amince cewa gwamnati bata neme su an zauna an fahimtar da al'umma ba a wani bangare, amma kuma in ka koma baya misali irin alƙawura da wani minista zai yi yace zuwa rana kaza zai sauka, kaga tabbaci cewa lalle za a kai ga gaci, ba a kai ba kuma wanda ya tuhume shi. So anan wannan me zaka ce abu ɗaya kenan akan irin wannan rashin rike amana na aiwatar da abu tsakani da Allah har ya kai ga an zo kun sako mun rabu lahiya da ku. Na biyu zan so ne in kawo hujja kai tsaye bisa abinda na faɗi akan na farko na maganar tabbacin cin hanci da rashawa. Za a yi hakuri kamar yadda na faɗi cewa za mu taɓo su bangarori wadda watakila ba daɗi za su yi ba. Akwai kamfanoni, zan taɓo DPR wannan wuri. Maganar badakala da suke tafiya a DPR, muna da bayanai da suka nuna na tabbas akwai badakala da suke tafiya a wannan wuri. Bayan rasuwan marigayi Chief of Staff Abubakari, kafin rasuwar sa yayi yunkurin dakatar da wasu kamfanoni akan wasu abu da suka nema, amma a cikin satin da ya rasu sai ga takaddu yanzu haka zan iya mika masu, wadda kamfanoni wadda ba zan amshi sunan su ba tunda ba zama ne na musamman akan wannan ba, suka dauki takarda aka shigarwa wadda ke shinan DPR yanzu, sannan shi kuma ya shigar da takarda officially yadda ya kamata bisa tsari na aiki, ya tura minista. Minista shi kuma cikin kankanin lokaci wadda gazawan 48 hours ya ranta ba hannu ya kai ga wannan takarda, an kai ga an biya bukatarsa. Wannan bayanai sun zo min a matsayina na mai kwarmata bayanai wadda a kusan watan da na fito da gidan yari akan irin kokarin da muka yi na mu mara wannan gwamnati baya, na cewa lalle shi shugaba Muhammadu Buhari har ga Allah zan rantse dattijo ne, har ga Allah yana son a yi gaskiya, yana so ya cimma nasarar, amma sai gashi abun na neman kaman ya fi karfin shi. So sai wanda muka yi shine mu taimaka duk inda muka hango a kawo bayani. Shi yasa ma gwamnati ta fito da tsarin cewa
cewa akwai bagana whistleblowing in ka kwar mata bayanai kai tsaye ga tsare-tsare ba dan kwadin muke ba dan albashi da akai ba saboda kishin kasa
da waɗannan bayanai na Ibrahim Garba Wala zamu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba da muƙabalar da muke yi akan harkokin man fetur tare da babban director ma'aikatar man fetur ta kasa Mele Kuno Kyari da manyan baki da suka halarci zaman zauren a madadin kowa da kowa da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To yau shirin namu yana tare da wani malami ne. Ko menene sunanka?
Sunana Abdulhamid Ibrahim Yusuf.
To kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Naija ne gina.
Kun garin me nake da zama koko a wata karamar hukuma
a cikin garin ne a cikin garin nake
to ganin naga cewa kana aiki ne na sana'ar security haka wannan sana'a ka fara ta ne daga can gida mina koko yaya akai zaka dan bani tarihi kada
gaskiya sana'ar security ba shi bane sana'a ne nake so ba gaskiya to amma yanayin yanda rayuwa ya kasance kuma at least kana babba family haka kuma family ya zo irin family ne wanda sai a hankali tunda yanzu na abin da nike nufi da sai a hankali shine komai da ana expecting daga wajen ka mazan ka na babba sana'ar ma security da ko na abokina ne da ya fara aikin ma da yanzu yana min magana cewa in zo in jona shi na ganin kai gaskiya ba zan yi ba saboda ko da na fara sa'in to wannan ma gaskiya ina jin kunya wani lokaci saboda ban tabbata na zan yi wannan aikin ba gaskiya na hannu zo na saba hankali hankali ja ni a jiki
Da Amina wace sana'a kake
gaskiya da Amina nakan sana'a kiwon kaji haka gaskiya ina kiwon kaji gaskiya a lokacin da Allah ya jarumce ni da kajin sun zo gaskiya suna ta mutuwa daga nan kuma gaskiya na zama ba kudi a jikina kuma ka zo na aka gaskiya akwai hatsari shi ne to bari zo in sana'a security na yi sana'a sai da abinci food store ba kan je kauyen zuwa abincin sai da shago
to amma takamammetin da ka taso daga Mina ka zo nan garin Abuja kawai wannan sana'a ta security ita ka fara
eh ita na fara Abuja gaskiya sana'a security
shin kai karatun boko
na'am nayi karatun boko har na kai mataki na diploma accounting na karanta Federal Polytechnic Bida
to ganin cewa gashi har kai accounting kuma yanzu ka zo kana wannan aiki na gadi baka nemi aiki bane na gwamnati
na nemi aikin gwamnati ina rattin daga 2011 dan ba abin da nake sha'awa kamar aikin soja so gaskiya na nima ban samu ba na zo na giwa daga baya sannan duk abubuwan da ake applying haka wasu ayyuka kamar na state haka shi ma na applying har da yan fama ma wannan ma na applying ma
duk baka samu ba
samu ba
kana tunanin idan wata rana wani aiki ya zo duk da kace kana nema zaka wannan ko kuma kana so ka ƙara karatunka ka ci gaba da harkar kai matakin degree ko maki na gaba da haka
gaskiya a yanayin condition dina kullum nakan ce wa mutane haka wani lokaci na fi so na samu aikin sponsoring kaina saboda akwai abubuwan da nake tunani da yawa na fi so na samu aikin da nake sai in sponsoring kaina in je su a yanayin tunanina
malamin kana da iyali akwai iyali
eh gaskiya ba iyali amma insha Allah kamar DC in Allah ya da za mu shiga da gaskiya insha Allah
kamar cewa ga Abuja nan ba shi da nisa da jihar Niger kaman wani lokaci kake dauka saboda ka je gida ka duba yan uwa da iyaye
okay gaskiya yana aikin mu nan muna yin one week off dice daga Monday zuwa Monday abin da ya shafi yanzu ranar Monday zamu ba nan mun zo na ranar Sunday sai mu koma Monday da su one week
yanzu ko wani sati in ka samu hutu kana tafiya can Mina ne koko a nan Abuja kake zama kake
a Mina nake tafiya
ko wani sati in ka samu baka aiki sai ka tafi Mina
eh ko wani sati ne nake tafiya ban taba yin off Abuja ba
ana biyan ka kaman nawa a wata albashinka
gaskiya albashina 20,000 ne yake ansa 20,000 naira
kuma wannan 2022 din yana iya kana iya yin bukatunka har ma ka taimaka ma yan uwa
alhamdulillah ni to yanda mutane wani lokaci suka bamu alhamdulillah gaskiya ina taimaka ma at least zaka dan yi sirri wani abu a wuta amma gaskiya albashi na 2022 ne amma mun gode ma Allah
to ina godiya kwarai da gaske mala
da ba da ma
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida Malam Sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri